Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Litinin 7 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da babban editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu da yadda jakadar Najeriya a Moscow akan jayayya tsakanin Russia da kasashen yammacin duniya game da tsaron Ukraine. Wasu mayakan kungiyar Boko Haram kuma sun mika kansu ga hukumomin birnin Difa a jamhuriyar Nijar. Bayan haka wata tawagar haɗin gwiwa ta hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta tattauna da hukumomin agajinsu akan yadda za a tafiyar da sha'anin bakin haure a nan jihar Agadez ɗin. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan yadda lamarin tsaro ke kare taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wata ganawa a yau Litinin da shugaban Rasha Vladimir Putin a kokarin daƙile barazanar Rasha ta mamaye Ukraine. Amma gabanin ganawar, Fadar Kremlin ta ce ba ta sa ran za a samu maslaha tsakanin Rasha da ƙasashen yammaci. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce yanayin na da sarƙaƙiya sosai da zai yi wuya a sa ran a samu ci gaba a ganawa ɗaya kaɗai. A 'yan kwanakin nan babu wani sabon abu game da bukatun da Rasha ta gabatar na harkar tsaro, a cewar Peskov. Ya ƙara da cewa ƙasashen yammaci da ke tattaunawar sun gwammace su yi shiru a kan batun. Rasha dai ta kai dakaru fiye da 100 a gabashin Ukraine, inda ta haɗa iyaka da Rasha da kuma Belarus, ƙasar hulɗar Rashar, yayin da ƙasashen yamma ke fargaban tayu Putin ya bada umarnin mamayar ƙasar da a baya take ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet. Faransa da Amurka da kungiyar kawancen NATO sun ki amincewa da bukatar Rasha ta su yi watsi da yiwuwar Ukraine ta zama mambar haɗakar dakaran na yammaci da aka kafa bayan yakin duniya na biyu. A yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je ƙasar Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da ake kira Quad da Turanci, da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo, yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa akan tsokana da kuma tursasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalmar Quad na nufin tattaunawar harkokin tsaro tsakanin ƙasashen Australia, India, Japan da kuma Amurka. Ziyarar Blinken zuwa Australia daga 9-12 ga wannan watan na Fabrairu ita ce ta farko bayan wata yarjejeniyar kawancin haɗin gwiwar tsaro ta ɓangarori uku da ake kira AUKUS, wato tsakanin ƙasashen Australia, Ingila da kuma Amurka, wadda aka sanar a cikin watan Satumban bara. Yarjejeniyar ta kunshi samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da nukiliya ga ƙasar Australia, wacce ba ta cikin mambobin ƙasashen G7, a zaman wani ɓangaren takawa China barki a ƙoƙarin faɗaɗa sojojinta da take yi a ƙasashen na yankin Indo-Pacific. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatar lafiyar Birtaniya ya ce yana so mutanen da suka jinkirta zuwa asibiti bisa dalilin da bai da nasaba da COVID-19 su koma hukumar lafiyar kasar da ake kira NHS a takaice. Sajid Javid ya fadawa gidan talabijin ɗin Sky News cewa ina so dukansu su koma hukumar saboda ina so su san cewa hukumar NHS na nan domin su, yanzu kuma kofa na nan buɗe ga kowa. Javid ya ce hukumar NHS ta kiyasta mutane tsakanin miliyan 8 zuwa 9 suka kauracewa zuwa ganin likita saboda an buƙaci su yi hakan, yayin da jami'an lafiya suka kula da marasa lafiyar COVID-19. Yanzu sakataren lafiyar ya ce hukumar NHS na a shirye ta duba tarin masu neman a duba lafiyarsu. Javid ya kuma ce wani sabon tsari na yanar gizo zai ba jama'a dama su ga inda suke a jerin masu jira a duba su, kuma an zuba biliyoyin kuɗin fan don duba tarin marasa lafiyar. Hukumomin Koriya ta Kudu sun sanar da cewa jumlar waɗanda suka kama COVID-19 a ƙasar ya zarta miliyan 1 a jiya Lahadi. Hukumomin kuma sun kuma sanar da samun adadin tarihi na mutum 38,691 da suka kamu da COVID-19 a jiya Lahadi. A yau Litinin kasar Australia ta ce za ta bude iyakokinta kuma a shirye take ta marabci matafiyan da suka yi rigakafin cutar COVID-19 daga sassan duniya. Jakadan China na musamman a Majalisar Dinkin Duniya yayi watsi da kalamanta kwarar aikin sa ta Amerika akan cewa wanda China ta zaba a matsayin mai rike fitilar bikin bude wasannin Olympic na Honturu a Beijing wani yunkuri ne na kauda hankalin kasashe akan zargin saba haƙoƙin bil'adama akan tsararren musulman kabilar Uyghur da ake yi wa kasar. Jakada Zhang John ya fada a wata sanarwa a shafin yanar gizon ofishin jakadancin China cewa daga kausan lafazi China na musanta zarge-zargen marasa tushe da jakadiyar Amerika Linda Thomas Greenfield ta yi a wata hira da gidan talabijin din CNN. Zhang ya ce Dinijia Yalamujian yar wasan kan kankarar snow wanda aka haifa a Xinjiang tana daga cikin yan wasa 20 masu kwazo daga tsirarin kabilu 9 dake wakiltar China a gasar Olympic din na Honturu. Kwararru da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun kiyasta cewa sama da mutum miliyan 1 galibi daga kabilar Uyghur da wasu tsirarin kabilun musulmai ake tsare da su a wasu sansanoni a Xinjiang tun daga shekarar 2016.
Agaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla yayin da ake fama da tankiya akan iyakar Russia da Ukraine biyo bayan jirge dubun dubatar sojoji da Russia ke yi a kusa da iyakar lamarin da ya jefa kasashen yammacin duniya cikin fargabar Russia ka iya kai mamaya akan Ukraine. Babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna da jakadan Najeriya a birnin Moscow Farfesa Abdullahi Shehu Yibaikwal akan wannan batu ga kuma tattaunawar ta su.
To ya kace ganin wannan lamarin zai shafi harkokin hulɗar diplomasiya tsakanin kasashen duniya?
Lallai nan ne ita ce babban darasi take wadda abin da ke faruwa shine nuna karfi ne tsakanin Russia ko da America da sauran kasashen yamma da kuma China. Kun san cewa in irin wannan abin har in anka bare ya tabbata yana iya angaza wasu rigimomi da yawa a duniya wanda ba za mu ce wai zai kawo ko wani yakin duniya ba, amma kun san cewa banda abin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine akwai irin wannan matsala tsakanin China da Taiwan. To saboda haka in yanzu in Taiwan ta ga cewa ga abin da ya faru anan ita ma za ta zo ta duba ga yadda take. Kuma Korea ta Arewa ma tana da irin wannan zaman dardar da Korea ta Yamma ko kuma har zuwa ta kasashen Japan haka. To kaga irin wannan dole a yi tunani cewa kar a engaza wuta a wani gefe don kar ya shafi duniya gaba daya, kar mu samu kanmu a cikin halin da ya kawo mana baraka a lokacin yakin duniya na biyu. Amma babban abin da za a yi koyi a nan shine Russia ta nuna kimewa da kaiwanta domin ta nuna ma duniya cewa tana da karfin da za ta tsare kanta, ba wai za ta kai hari ne ma wata kasa ba, amma duk wanda yace zai kai mata hari tana nuna cewa tana da karfin da za ta tsare kanta. Kuma a cikin zaman lafiya muna kyautata zaton abin da ke faruwa tsakanin su da Ukraine. Russia sun fi kusa da Ukraine fiye da yadda kasashen yammacin duniya suke tamani, domin kasashe ne wadda da suna tare tun lokacin da ake Soviet Union. Kuma akwai mutanen Russia da yawa waɗanda suna harshen Russianshi a nan Ukraine, saboda haka akwai dangantaka tsakanin su. Kuma in kika lura yadda wasu kasashen yamman suka yi takasansan kamar Jamus da Faransa ya nuna cewa ba abu ne wanda za a yi garaje a shiga ciki kawai a fara magana don ta da hankali ba. Dazu-dazun nan shugaban kasan Faransa Emmanuel Macron ya zo ya samu saduwa da shugaban Russia Vladimir Putin, sun tattauna. Shi shugaban Faransa ya nuna ma shugaban Russia cewa su fa suna son zaman lafiya ne, kuma shi shugaban Russia ya ce mashi shi dama sunansa zaman lafiya ne, ba yi da niyya ya kai hari ma kowa, amma in aka masa mishi shi zai tsare kansa. To kuma yadda na san Russia take Rasha zata iya maka magana kadan amma zata baka da yawa. So in aka yi alƙawarin cewa za a samu zaman lafiya muna kyautata zaton wannan halin da ake ciki ba zai tabarbare zuwa cikin wata yaki mai tsanani ba.
Jakadan Najeriya a Rasha kenan Professor Abdullahi Shehu Yibai Kwal a tattaunawarsa da Alheri Grace Abdu. A jamhuriyar Niger kuma wasu mayakan kungiyar Boko Haram sun mika kansu ga hukumomin jihar Difa waɗanda aka gudanar da bukin karban su a masarautar Tumur dake cikin yankin na Difa kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a jihar Difa Abubakar Isa ya aika mana.
Mayakar kungiyar Boko Haram uku ne suka mika wuya ga masarautar ta Tumur dake nisan kilomita 80 a gabas maso kudancin birnin Difa. Akasarin waɗanda suka mika wuya matasa ne na yankin asalin gundumar Boso dake iyaka da taskin Chadi. Tun da ranar 28 ga watan Disamba na shekara 2017 ne hukumomin Niger suka yi kira ga mayakan na Boko Haram da su aje makaman su kuma mika wuya tare da samun kulawar gwamnatin Niger a matsayin su na tubabin ƴan Boko Haram inda kawo a yanzu ƴan Boko Haram kimanin 200 ne suka mika wuya. Wasu su na ci gaba da samun kulawa a wata cibiya jara halin ka da ke a gudumare a jihar ta Difa ta hanyar koya musu ayyukan hannu. Malam Kyari Kyari shine shugaban ƴan Boko Haram na baya-bayan da suka mika wuya.
Alhamdulillah tunda muka zo gashi nan dai muna tayya jama'a godiya ga gwamnati da Allah gabaki da Allah sa da mu dace kawai. Dama haka nan din yafi indai gwamnati in ya kama mana yana mana wani taimako da jara hali so in yanayin haka da ana samu mutane mana su je sun cale wanda sun dawo da farin ma shine abin da bai yi tasiri ba inda ana taimaka ana bara wani wajen zama su tallafi so wani gudunmuwa a dauke su aiki so wannan duka yanzu masala na insha Allah zai kare.
Hukumomi na jihar Difa sun kafa komitoci na musamman masu kula da karbar tubobin ƴan Boko Haram din. Mamadu Bulama na ɗaya daga cikin mambobin waɗannan komitocin.
Wannan mutane ɗan uwanmu ya yi mukannin mu wanda Allah ya jarabce su da wannan abu sun suka ta yi abin sun gani bai kamata ba sun kawo kansu kenan da farko gwamnati ne zai amshe su kenan daga can sun kare suka kawo mu tarbiyyar su zamu kai su wajen uwaye dangin su kai mu zamu gaya musu wannan dan uwanmu ne ƴan uwanmu ne Allah ne ya jarabce su kuma gashi nan kuma sun yi tunani sun koma ai hakuri da su su zamna kamar yanda komai ba su yi ba na da haka nan ne kuma su ma da kansu abin da zamu gaya musu su saki jikin su abin da Allah ka wannan Allah ne ya jarabce su sun je kuma sun yi lissafi sun komo su saki jikin su mu yi aiki tare da su.
Akwai wani matsala da kuke fuskanta dangane da aikin naku?
Wasu lokuta haka nan zamu samu me wasu cikin wannan mutanen da zamu kai garuruka me akwai mutane da yawa suka ci wannan mutane sun yi ta'aza an kashe musu ƴan uwa an kashe musu menene dukiyoyin su babu ba su yarda su zama da su irin wannan bisa wannan abu mun samu yawanci shine zamu samu matsaloli da yawa.
A yanzu haka dai ana sa ran za a samu ƴan Boko Haram da dama da za su mika wuya a nan gaba sai dai wasu daga cikin tubabin ƴan Boko Haram din sun kira ga hukumomin Niger na ganin sun kara daukar matakan kyautata rayuwarsu. Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amerika daga Difa a Niger.
A gaida Abubakar Isa da wannan rahoto. Wata tawagar haɗin gwiwa tsakanin shugabannin hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa sun kai ziyara a jihar Agadez inda suka tattauna da hukumomin jihar akan yadda za a tafiyar da sha'anin bakin haure da ƴan gudun hijira da kuma tallafawa jihar Agadez don bunƙasa tattalin arzikin jihar da ke karɓar ƴan gudun hijira masu yawa. Ga dai rahoton Hamidu Mahmud daga jihar ta Agadez.
Ziyarar da shugabannin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka haɗa da HCR da kuma OEM ta zo ne inda jihar Agadez ke karɓar dubban gudun hijira da suka fito daga ƙasashe na nahiyar Afirka irin su Sudan, Kamaru da Chadi da suka tsere rikici. Shugabannin na hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya za su ziyarci sansanonin ƴan gudun hijirar da ke jihar Agadez domin gane ma idanuwansu halin da ƴan gudun hijirar ke ciki tare da tabbatar ma hukumomin jihar Agadez tabbacin cigaban ayyukan da hukumomin za su yi a cikin jihar lokacin da yake tattaunawa da hukumomin jihar Agadez Filippo Grandi ya ce muna buƙatar ƙarin tallafin kasashen duniya saboda a hali yanzu matsalolin an gudun hijira da na bakin haure na buƙatar tallafin kirki saboda muna fuskantar ƙarancin samun tallafi mai aikin tsawon shekaru a Niger mun bar tallafi mai yawa da buƙa sauran fannonin tattalin arzikin ƙasar ta Niger mutum da ya shafi matsukunnan an gudun hijira da kuma mayar da su kasashen su na asali ya kamata mu ƙara adadin kuɗin da muke buƙata a cikin jihar Agadez saboda haka ne ma muka zo a nan jihar Agadez don mu san halin da yan gudun hijira ke ciki mun san kasar Niger na kokari matuƙa kan tunkarar matsalolin yan gudun hijira da bakin haure
le Niger est en train de jouer un rôle important dans la gestion de ces flux
wannan ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumomi ke tunanin ta inda za su bullo matsalolin da bakin haure da yan gudun hijira suka jefa shi a Agadez a ciki yayin da kungiyoyin agaji ke fuskantar karancin kuɗi inda hukumomin jihar Agadez suka gabatar da korafe-korafen su kan hayoyin da za su taimaka ma jihar Agadez domin buƙasar tattalin arzikin ta Attahir Adam sakataren gwamnatin jihar Agadez
lalle migration ta yi tasiri cikin jihar mu ta Agadez saboda an san mutane masu yawa sun shigo cikin Agadez akwai waɗanda wanda suke zuwa wannan da kasashe muka fita ko kuma dai kasashe ne sai dawo ko abin da ya kamata haka mun gaya musu da babban murya cewa lalle ya kamata su kula da ƴan bakin haure da ƴan gudun hijira amma mu abin da muka fuso cikin jihar mu ta Agadez shine abin da zai kama tattalin arziki abin da zai kama ci gaba bisa fannin kasuwanci bisa fannin noma bisa fannin kiwo bisa fannin al'amura da yawa wanda ke mutanen mu na Agadez suke yi saboda rayuwar su ta gobe da kullum
ko yaya kungiyoyin farfulla ke kallon wannan ziyara Salfu Manzo mamba na kungiyoyin farfulla a Agadez
mun jima muna jiran su saboda alƙawallinkan da suka dauka mu dai bamu gansu ba akwai wayansu kudade duk da zai da za su bada a daidaita a gyarawa mutane a gina musu abubuwan da za su yi sai muka ga lalle abin nan ba daidai bane alƙawallin bai cika ba lalle ainihin wani har na lokaci guda sai muka ga kawai hayaniya ne abubuwan ya kasance ba haka nan bane mun ce musu lalle sai an zamna an sake hudowa abubuwan wannan
Niger yanzu haka ina karbar ƴan gudun hijira da sama da 200,000 wanda ta raba su a cikin jihohin kasa ciki har ta jihar Agadez karshen rahoton kenan Hamid Mahmud murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
to a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto karashi afa ana tare ne da sashen Hausa na murya America a birnin Washington DC to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda lamarin tsaro ke kare tabarbarewa a arewacin Najeriya ga sanin Shu'aibu Malumfashi da rahoton
a Najeriya lamarin tsaro ya zama abin tsoro domin yadda ƴan bindiga ke yin gayya don kaiwa ƙauyuka farmaki kana su kona gidaje da gonaki a wasu ƙauyuka ko da ka sun amshi kuɗin harajin da suke sanyawa kamar yadda abin ke faruwa a halin yanzu a wasu ƙauyuka na Zamfara kamar da yadda wasu mazauna garin Nasarawa mai fara cikin karamar hukumar mulki ta Gusau waɗanda suka shiga tasko a makon da ya gabata wanda ala dole yanzu suka yi gudun hijira ya zuwa unguwar Tsunami don samun sa'ida da kuma mafaka da suke mana bayani a hiramu
abin da ya faru shekarun jiya suka taho suka kore mana dabbobi ba mu ce masa komai ba jiya kuma daren jiya suka dawo za su kore dabbobin nan ya suka suka ce to lalle wanga karo ba mai da ku kore mu da dabbobi ko kuma ku shiga cikin gari ku nan walakanci ba kuma yanzu fa hayo yau suka dawo wani dan mutum na gudu bai suke sa halbi da sai da wanda Allah ya hita
amma mun hadu da jarabawa wanda yake duk musulmin duniya sai ya tausaya muna sun shigo gari sun yi halbi sun buji mutane Allah bai kare mu kowa kwana lokacin amma da muka yi a ture kuma muka dawo cikin gari an yi gaba da gaba son halba mun halba to nan ne sun ka kashe mu na mutum guda su kuma nasu mun ka kashe shi mun kashe kuma wani sun dauki abun guda kuma mun hana su su dauka da sahe muna maganar mu kauda namu sun ka zo mashin ba ya kyargo don wanda duk yace ma ga iya kama shi din nan ƙarya ya kai tun daga garin nan muka gudu har inda ba mu ganga take mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu tsofaffin mu sai dai wanda Allah ya hita dan yanzu dan adam din da an kashe kafa wai ai mutum 20 wadanda an kaji mata suka halbi ba wai maza ba mata da yara Allah ɗaya sai ya kagawa kuma don azamu nan miliyan 30 mun zuba su aka ganin nan mun bada wanda yake ƙarya ne za mu hadu kotun Allah kowane ne sai ya yi bayani ga mu ga Allah kotun Allah inda ba a ƙarya iyalin mun nan wani ya san inda tashi take wallahi wani ƙarya yake bai san inda take ba tana duniya tana lahira wallahi Allah ɗaya sani uku gare ni gidan mu mace shida akwai in na san lahira na san inda suke wannan abu dan kankanin kusan tashin kiyama ne saboda yana bai kama baka ma san inda ka dosa ba kai yanzu haka wanda bai hito da ko nera ba garin nan Allah kadai sai iyaka ce jama'an mu gaba ɗaya yanzu masu kokari ma ka sallah mu dai wallahi ni dai ko sallah bai yaba tsakanin da Allah dan ni ba ma magana sallah ne kai ba
yanzu nan da ake sun bi gida gida dan sun ka buga daki sun ga amfanin gona ba wanda sun ka bari su buga mashi wuta babba da yaro namiji da mace ba wanda sun ka bari da sun gani buda wuta kawai suke an ban mu haka nan a ban mu tsaya mu samu zaman lafiya da kiyon mu da kananan kiyon mu da na dabbobi so hana mu ba su kula mu ba mu kama ibar dabbobi da kayan gona muna saidawa mu dauka mu kai musu domin su ban mu zaman lafiya to ba su ban mu ba su yanzu haka sun tace mu gaba dai ko ka za ba mu da ita
can ma a yankin Shiroro cikin jihar Niger labarin da yake kamar yadda abokin aiki na Nasiru Batsari ya jiyo mana a hirarsa da mazauna kauyukan da yanzu haka suke sansanin yan gudun hijira wanda a da an sallame su amma kuma wuya ta sake sa yanzu sun koma da suka yi mai bayani irin damuwar da suke ciki a halin yanzu
kabiru bi bande daga kablawo ne la kanda ni ne garkon garo na to me ka hutu nan wannan sansani na an gudu hijira dalilin zuwa kawo mu nan wurin ta ada da kike tarar bangaren mu ni kore mu suka gaba da ana kace mana wannan an koro mu gaba da ya ta da kenan wurin lalle na kusan wata daya da rabi nan wurin to yanzu wannan hali can inda kuka baro yake yanzu ko gawa yake ma yanzu haka presently tunan nan ba ya doka ba kaman ga wuce nawa ga waje ba kai takwas wanda ni na sani wani sabon hali ne aka kai koko tun wa'an can da kuka buru a sabon hali yau aka kai karen jiya da jiya
daga kauri
kauri eh me kawo kuma
gaskiya su da hadi ne suka kore mu daga garin mu muka zo nan bayan da suka kore mu gaskiya mun fama da su a can garin mu muna fama da su har mu samu kamar shekara 6 da wani abu muna fama da su wai muna kokari ne na abu ya sai ya ci mamu kai sai muka ce to garin mu gudu ne sai nan
yanzu kun dade nan gurin
mun dade mun samu shekara 2
yanzu a nan gurin nan eh to wace ba ku abinci ne
to ga muna ta fama gwamnati ma yana bam kadan kadan yana ta kokari gaskiya su gwamnati suna kokari
daga wani gari kika zo
gaskiya
yace kika zo nan ki
mun kwana uku ki ne mun kai kwana ki da mun zo muka yi wata biyu a nan muka koma kamar za mu dan samu zaman lafiya ka fara ba zaman lafiya
ne kwana sai sai kuma wata
fara yi sai ka ce kore mun muka dawo da muka dawo jiya da shekaran jiya ko gawo kin da asibiti na nan yanzu ba shi ba fita ɗayan mu ma yanzu suka shawo zuwa su ne mato sai muka
mutu nan yayin Allah koyi da safan nan suka goyo
to safan ne suka isko da Allah ya cece su suka fito a daji ba zaman lafiya muna son cimo ga munan mata da mazajen ƴaƴan mu to hala muke sha a daji muke kwana kuka safe da rana da yamma mun ka san da samu Allah ma sai ka juye wani wuri wata rana ka kunni ba ibada saboda kana son rayuwanka to mu sai muke sha sai mu kama
nan a gidan jihar Katsina ƴan bindiga ne masu dimbin yawa suka shiga daddara a cikin karamar hukumar Jibiya suka kashe mai gari tare da wasu mutane biyar a alhamis nan da ta gabata kamar yadda kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya mani karin bayani
abin da ya faru shine a DQO na Jibiya ya ba mu labarin cewa da misalin karfe 11 na dare barayi sama da mutum 200 akan babura dauke da manyan bindigu irin su PKC da RPG sun farwa garin Daddara kuma dama muna da wani labari na sirri wanda muka samu cewa barayin daji sun taba zuwa kuma kakamanta muna da inda muka ajiye dakarun mu na mobile da shi wannan wuri kuma suka ba ta kashi da su lokacin da suka kawo wannan hari a wancan lokaci a wancan shekarar da ta wuce kuma sun ɗebi kashin su a hannu kuma sun ta amfani da lambobin wayar wasu daga cikin mutanen gari suna kiran jami'an mu suna aika musu da sako cewa lallai shirya za su zo domin ɗaukar fansa ka duba ka gani su suka kawo mana hari kuma ba su ji daɗi ba amma suna aiko da sakonni cewa suna nan za su dawo domin su dauka sa
manyan malamai dai suna ta ci gaba da hudduba cewa mutane su tuba wa Allah su daina aikata ɗanyen zunuban nan da suke aikatawa su fara gaskiya tare da riko amana hakan ne kawai zai kubutar da mu daga cikin fushin Ubangiji wanda hakan zai sa a samu taimakon Allah mahugunta kuma suke yekuwar a rika baiwa jami'an tsaro bayanan sirri da zai taimaka ga kamo ƴan bindiga masu ta'addanci so kuma da tawon gari kina suke yi da a rika gaggauta yanke hukunci ga duk wanda aka kama mai aikata laifin da ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi Sunshine Malumfashi murar Amurka daga Katsina a Najeriya
to ma zalla a gaida da Malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Gwamnatin kasar Senegal ta ayyana ranar yau Litinin a zaman ranar hutu a duk faɗin kasar. Domin murnar nasarar da ƴan wasanta suka yi na lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta bana a kasar Kamaru. Ƴan wasan kasar na Teranga Lions sun kafa tarihin shiga jerin ƙasashen da suka ɗaga kofin na Afirka jiya Lahadi. Sa'adda suka doke kasar Masar da ci 4-2 ta hanyar bugun penalty a wasan ƙarshe ta gasar ta bana wanda ya ba su damar lashe kofin karon farko a tarihi. Shugaban kasar ta Senegal Macky Sall wanda ya ayyana ranar hutun yana kan ziyarar aiki ne a kasashen Comoros da Masar da Habasha to amma kuma ya yanke ziyarar domin dawowa gida inda ya tarbita wagar ƴan wasan kasar da suka isa birnin Dakar da misalin karfe 2 na ranar yau Litinin agogon Najeriya. Gidan talabijin na kasar ya ruwaito cewa shugaba Sall ya kuma shirya bikin karrama daukacin ƴan wasan a fadar sa ta shugaban kasa a gobe Talata. A dai bangaren kuma shahararren dan wasan kasar ta Senegal Sadio Mane ya ce nasarar lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta farko da kasar ta yi shine babban muhimmin al'amari a rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa. Mane wanda ke taka leda a kungiyar Liverpool ta Ingila ya sami lashe kofuna da dama a kungiyar ciki har da na gasar Premier da kuma na zakarun Turai. Dama kuma ya fada wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kofin na nahiyar Afirka shine mafi muhimmanci a rayuwarsa.
C'est le plus beau jour de ma vie. Je pense que c'est le trophée le
yace wannan ce rana mafi muhimmanci a rayuwata. Ina tsammanin wannan ne kofi mafi muhimmanci a gare ni. Daga yau zamu ci gaba da tunawa da wannan babban abin farin ciki. Ina ganin abin kamar almara amma gashi a yau an kai karshen dogon jira a karshe kuma sai gashi mun sami nasara. Duka mu muna cike da farin ciki da kuma alfahari da nasarar lashe wannan kofin. Mane ya ci gaba da cewa duk da yake daukacin ƴan kasar Senegal duk sun taka rawar gani a samun wannan nasara to amma shi a kashin kansa ya sadaukar da kofin ga mai horar da ƴan wasan kasar Aliou Cissé.
Mais personnellement ce trophée moi je le dédie à Aliou Cissé cet homme.
Yace ba ku san irin ci gaban da mutumin nan ya kawo a sha'anin ƙwallon ƙafar Senegal ba musamman irin ƙwarin gwiwar da yake bamu kuma idan nace na sadaukar da wannan kofin ga Aliou Cissé hakika ya cancanci haka. A Najeriya kuma ta leko ta koma a yayin da shugaban hukumar ƙwallon ƙasar Ahmadu Penet ya bayyana cewa sabon kocin da kasar ta dauko Jose Posero na iya karbar aiki daga wata kungiya domin kuwa ai bai rattaba hannu yarjejeniya tsakaninsa da Najeriya ba. A cikin watan da ya gabata ne hukumar ta NFF ta bayyana Posero a zaman sabon mai horar da ƴan wasan ƙasar na Super Eagles wanda zai mai gurbin Gano Turo da aka sallama bayan ya kwashe tsawon shekaru 5 yana aikin horar da ƴan wasan ƙasar. Wata jaridar wasanni ta Complete Sports ta ruwaito Phoenix yana bayyana cewa an dakatar da tattaunawa akan daukar kocin ɗan ƙasar Portugal sakamakon rashin cimma daidaito da amincewa kallamura da dama da suka shafi kontirajin sa da hukumar ta NFF. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Madalla yanzu kuma ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wata ganawa yau Litinin da shugaban Russia Vladimir Putin a kokarin dakile barazanar Russia ta mamaye Ukraine. Amma gabanin ganawar Fadar Kremlin ta ce ba ta sa ran za a samu maslaha tsakanin Russia da kasashen yammaci. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce yanayin na da sarkakiya sosai da zai yi wuya a sa ran samun ci gaba a ganawa daya tak. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je kasa Australia domin halartar taron ministocin kasashe hudu da ake kira Quad da Turanci da nufin karfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa akan tsokana da kuma tursasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
Masu raro baki daya abin da ya sauka kenan a jirin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madajin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan daren. Baba Yakub makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa a cikin ma'ani. Assalamu alaikum.